Al'ummar jihar Plateau sun bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. A ranar Talata nan ne dai babban kotu da ke gudu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye hukuncin shekaru biyu kan almubazzaranci da dukiyar al'umma da kuma wasu shekaru 14 kan laifin rashin riƙon amana. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfana da tsohon gwamna Joshua Dariye inda ta zarge shi da wawure kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 1 mallakin jihar Plateau wanda kuɗaɗe ne na tallafawa jihohin da ke fama da zaizayewar ƙasa. Kotu dai ta gano Dariye ya maida wa jihar Plateau naira miliyan 550 yayin da naira miliyan 660 ba su ba dalilin su. Na tattauna da wasu 'yan asalin jihar ta Plateau don jin ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotun ta yanke.
Don kotu ta yanke shari'a kuma kotu ta gani dama ta yanke shari'a abin da ya dace ne. Babu wanda zai ce kotu ta yi muni ko ba ta yi kotu ta yi daidai ba. Idan ama kotu na yi dama kotu domin ta tsare yancin Najeriya ne kuma ta tsare yancin jama'a. To tun da kotu ta gani cewa ya yi laifi a matsayin mu na 'yan Najeriya sai mu ce ma kotu mun gode domin yin gaskiya.
Duk wanda yana ganin cewa shi ya isa wani abu a cikin wannan kasa. Ya ɗauki mulki ya yi yadda ya ga dama. Mu ba ma goyon bayan wannan mulki. Saboda haka duk wanda ya yi daga hannu cikin wani alhakin da aka yi na mutane a cikin wannan kasa. Idan shari'a za ta dushe ɗin irin wannan mutane a kama su a gudanar da su a gaban hukuma a yanka musu hukunci ta gaskiya yana goyon bayan wannan. Kake dauka da cewa da Muhammadu Buhari ne ya yankawa Dariye hukunci. A'a. Shari'a ce wanda ta yi abin da ya kamata kuma ta same shi da laifi. Ko da wane ne wanda yana da hannu cikin sa wannan kasa a halin da muka fuske ta mu yau. Ina tabbatar miki dai shari'a za ta bi ruwan nan mutane ana saka ba su kasar za ta jaro. Gaskiya wannan abin da ya faru da shi tsohon gwamnan Plateau ba abu mai daɗi ba ne. Ni a zama na ɗan Plateau na ji tausayin shi sosai domin na ga azaban da ya sha tun 2004. Aka sa shi state of emergency ya zo cire shi illegally ya zo da cire ya karasa yanzu kuma ya sake koma ga abin da ya zo resultin kuma ɗan kurakuren da aka same shi da shi ya kai shi ga wannan. Wannan abin ni bai man daɗi sosai ba. Amma wannan shari'a ne kuma kotu ne ta yanka. Ba abin da za mu faɗa sai dai duk da shi shugaban da zai zama shugaba nan gaba su yi lura. Su duba wanda suka yi alkawarin cewa za su rike su da amana. Amma wannan abin kuma babban darasi ne ga 'yan Plateau domin abin ya fara yayin da manyan mu a Plateau suna fada da junansu ne. To yanzu ga shi sun kai kansu wani matsayin da dukkan manyan da za a yi fariya da su a Plateau yanzu suna hangen shari'a a kotu. Bari wannan abin ya zama babban darasi ga 'yan Plateau su gani da idanunsu. Ko za su koya wani abu.
Wasu jama'ar jihar Plateau kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. Tun da a shekara ta 2007 ne hukumar EFCC ta gurfanar da Joshua Dariye a gaban kuliya wanda a yanzu haka shine sanata mai wakiltar Plateau ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.